Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mutane su rika ci da kuma yadda ya kamata a ci abinci musamman a yanzu da aka fara azumin watan Ramadan. Shirin zai fara ne da masu fama da cutar olsa ko gyambon ciki musamman a wannan wata na azumi, ganin yadda mutane ke alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da kananan yara na jihar Kano. To likita, barka da wannan lokaci, kuma masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani a game da cutar olsa ko kuma gyambon ciki.
Barkanmu da wannan lokaci. Cutar olsa cuta ce wadda ta danganci tumbi da kuma wani bangare a cikin karamin hanji. To wannan cuta abin da yake faruwa a kanta shine akwai shimfidar fatar tumbi ta daga ciki wadda take wato samun gibi, wato ciwo kenan. Za a samu ciwo a gurin wanda zai hana ci gaban wannan santsi na fata. To idan aka kuma samu wannan ciwo, akwai sinadarai wanda suke taimakawa wajen digesting, wato markadan abinci a cikin tumbi. To wannan sinadaran kuma su akwai acid a ciki a tare da su, wanda idan suka taba wannan ciwo sai kuma mutum ya shiga cikin azaba. Sannan kuma akwai irin abinciccikan da in aka ci su ma suka je suka taba wannan guri, wannan miki, sai mutum ya ta fama da wahala.
To likita, me ke kawo cutar musamman yadda mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko rashin cin abinci? Shin kuma mai fama da cutar zai iya yin azumi?
A irin bincike da aka yi, an gano cewar akwai ƙwayoyin cuta da za su iya jawo ita wannan ulsa din. A cikin su akwai abin da ake kira Helicobacter pylori. To ita wannan Helicobacter pylori din a cikin abinci ma za a iya samunta, mutum ya ci ta ko contaminated food haka. To idan mutum ya ci kuma shikenan sai fama. Shi yasa a cikin magungunan da ake bayarwa na olsa ake bada magungunan da za su iya kashe ta. Yanzu ma akwai gwaji da za a iya yi wa mutum dan a gane ko yana da ita wannan Helicobacter pylori din. Banda haka ma kuma akwai wasu aƙidun haka da mutum, wasu halayya da mutum zai iya yi wanda za su iya jawo ya samu wannan cuta, ko kuma wasu rashin lafiya haka da za su iya sa mutum ya samu wannan cuta. Akwai mutanen da idan suka kone ma a fata suna iya samun abin da ake kira stress ulcer, wato ulcer ta azaba kenan, ta wahala. Akwai mutanen da kuma in suka shiga cikin tashin hankali su ma su iya samun ita wannan ulcer din. To shi kanshi rashin cin abinci ma a kan lokaci yana iya tayar da ciwon, ko kuma yasa ciwon ya zama abin da ake kira exacerbated kenan. Abinci wanda ya danganci mai zafi da yawa, ko mai sanyi da yawa, ko mai qararau qayau da yawa, ko kuma abinci mai yaji haka, spicy meal kenan, ko mai tsami, ko mai daci, duk za su iya tayar da wannan ciwo. Mai fama da cutar olsa kuma zai iya yin azumi, amma akwai wa'ensu dokoki. Kamar yanzu akwai lokacin sahur kenan ko, to ana so mutum ya ci a wannan lokaci, amma akwai irin abinciccikan da dama mai lafiya ma wanda ba olsa yake ba ya kamata ya ci a wannan lokaci. Wato abinci wanda zai sa nan da nan ka ji kishi bai kamata ta kace ba, kamar soyayyen abinci kenan mai maiƙo. Sannan kuma dama banda abinci mai yajin nan, kamar yadda na faɗa, ko masu tsami haka, ko wanda ya cika daci da shauransu, wa'annan duk mutum sai ya guje su. Sai kuma mutum ya sha maganinsa. Dama ai za a bada magani na ulcer, to sai mutum ya sha wa'annan magunguna a lokacin da yake da ulcer din. Zai iya azumin shi idan ya sha magani, ba wani abu bane in Allah ya yarda, inda mutum ya kula ya samu yayi sahur. Sannan kuma in aka sha ruwa nan ma za a sha. Bayan an sha ruwa za a ci abinci ne a natse a bisa hankali. Kamar yanda na ga wata ƴar uwata tana yi, tana da ulcer, idan aka sha ruwa za ta ci wato dabino, amma wanda ta saka a cikin ruwa yayi laushi, wato ba kaga an guji abu mai qarau-qarau din kenan, ko busasshe, ko kuma ta ci wanda yake a jike din, ko kuma ta ci wanda yake danye. Duk tana haka, in ta karya da shi tayi sallah ta dawo sai ta fara shan shayi wanda bai cika zafi da yawa ba, wanda ta zuba shi da madara, saboda ita kuma idan ta sha madara olsan ta yana sauka, akwai wanda su in sun ma sha madara olsan su baya sauka. To saboda haka za ta sha sai ta ringa cin abincin kadan har zuwa lokacin da za ta ga ya ishe ta. To akwai wanda zaka ga an yi azumin ana da olsa bayan an sha ruwa kuma sai mutum ya zauna ya ci abinci hayam ai olsa nake, saboda haka sai a ta cin abinci. Wannan cin abincin ma da aka yi wanda yake bai da ka'ida shi ma yana sakawa ma ciwon ma ya zama yayi exacerbated, wato ya tashi. Kuma sai kuma kaga wani ma har sai an kai shi asibiti ana ta faman yin allurai da shauransu. To saboda haka abin ma shi ma strategy ake bi, insha Allah sai kaga an samu lafiya.
Idan mutum yana fama da cutar olsa, me ya kamata ya yi, kuma wani irin nau'in abinci ya kamata ya rika ci ko ya kauracewa musamman a wannan wata na Ramadan?
Idan mutum yana fama da wato ciwon olsa, na farko kamata ya je asibiti sai a duba mishi a gani yaya wannan olsa tashi wace iri ce. Dama idan asibitin da ya saba zuwa ne suna da history din zuwan shi, visit din shi na asibiti, saboda haka in suka ga cewar mai wahala ce za su iya cewa to ba sai yayi ba. Idan kuma ba mai wahala bace, wato ba mai karfi bace, to idan ba wanda take yawan tashi ba kenan, wanda take yawan exacerbated, to wannan insha Allah zai iya yin azumin shi. Za a iya cewa okay, to ga magungunan da zaka yi amfani da su lokacin sahur da kuma lokacin bayan an yi buɗe baki. Kuma dama kamar yadda na yi bayani, za a guji jiwayancan abinci cika da naman da na lissafo a farko, insha Allah za a samu sauƙin abin, za a iya azumi lafiya.
To likita, a lokacin azumi akan yi mu'amala da nau'ikan abinci daban-daban, shin yaya masu fama da ciwon suga ya kamata su kula da kansu wajen cin abinci da sauransu?
To masu ciwon suga su ma kin ga ciwon su yana da mahimmanci, wato ciwo ne na musamman. Su masu ciwon suga akwai level da ba a so sugan su ya wuce ta sama, akwai kuma level da ba a so ya kai ta ƙasa, saboda har ba a san ma yayi wani ƙasa, ana ganin cewar idan yayi wannan ƙasan ma za a iya rasa mutum. To a dalilin haka ne kai mai ciwon suga ba fa za ka dauki azumi haka kurin ba, sai ka je gurin likitanka ko likitanki wanda ya saba ganinka, zai duba ya gani za ka iya yin azumi. Dama kamar yadda na faɗa, komai ana dubawa ne a bisa history, wato a ce tarihin zuwanka asibiti akwai a takarda an yi documenting, a dudduba a gani a yanayin yanda kake wannan level din sugan naka mai hawan-hawa ne, yana wasa baya dan dadewa in yayi daidai. To duk dai za su bincika sai su ga to me ya kamata, in ya kamata kai azumi za su gaya maka kai azumi da in shawarwarin da ya kamata a bubbi da dokoki, ya danganta da irin yanayin ciwon sugan naka. Kowa akwai irin nashi, akwai wanda zaka ga sugan nan da nan yana iya sauka kuma ya dan zauna dan normal zuwa wani lokaci, akwai kuma wanda zaka ga mai wahalan ne wanda zai dade kafin ya sauka. Kowa akwai yanayin jikinsa da yanayin yanda jikinsa yake mu'amala da suga. To a dalilin haka shi yasa ya gwammace mutum ya je asibiti a duba, idan wanda zai iya yin azumi ne za su gaya mishi, in kuma ba wanda zai iya azumi bane za su gaya mishi ya kula, saboda kamar yadda na yi bayani ba a so sugan ma yayi ƙasa.
To likita, akwai masu fama da kuma hypertension ko hawan jini, su ma wani irin jan hankali zaki gare su wajen kula da lafiyarsu musamman a wannan lokaci ko kuma a wannan wata na Ramadan?
To masha Allah, su kuma masu ciwon hawan jini dama babban abun dubawa shine abinci mai gishiri, kuma dama lokacin azumi mata muna girki, wani lokacin kawai muna daddafawa ba ma dubawa da wai ko akwai mai wannan ciwo ko akwai mai wannan ciwo, mu dai girkin mu muke yi saboda za a cin an yi buɗe baki. To a dalilin haka ne ya kamata mutum ya kula da yanayin intake din shi na gishiri. To in dai har ma gishirin bai ji ba kada ka kara, sannan kuma a kula wajen shan ruwa, haka ya kamata mutum ya sha ruwa sosai, wannan ma yana taimakawa insha Allah gurin sirka yanayin gishiri da aka ci haka. Kuma kamar yanda na yi bayani, babban abin da ya fi mahimmanci ga masu irin wannan ciwukan shine kula da shan magani shine. To idan mutum dama kafin ka kwanta kake shan maganinka, sai ka sha lokacin sahur, kaga shikenan an huta. In kuma dama ka riga ka saba ne, to zaka iya sha, amma dai yafi a sha din a lokacin sahur, saboda za a tashi a ci abinci. Akwai wanda ma ba sa bacci sai lokacin bayan an yi sallar asuba, to kaga wannan lokacin kafin a rufe baki sai mutum ya sha maganin sa. Insha Allah ina ganin ba za a samu matsala ba. Sannan kuma idan mutum yana da kamar ciwon wanda yake ba a gama gane kanshi ba, sai magana da likitan da ya saba ganin shi don a bincika a gani yaya wannan ciwo naka zaka iya yin azumin ne ko ko ba zaka iya ba
likita daga karshe wace shawara zaki ba ma al'umma baki daya wajen kula da kansu musamman a yanzu da ake azumi kuma yazo a yanayi na zafi
shawara dai wanda dai duk aka saba bayarwa ce a ko ina a ko da yaushe wato shi dama azumin nan mun saba yin shi a lokacin zafi na lokacin zafi yazo ana yin azumi wani lokacin Allah mai rahama mai jin kai ana cikin azumin sai kuma kaga ana ta samun rahama rahama tana sauka gari yanayin gari yana canjawa to dama a lokacin zafi babban matsalar mutum shine kishi a dalilin haka ne kaman in aka sha ruwa din zaka ga mutum kafin yayi komai ya nemi ruwa sannan lokacin buɗe baki ma zaka ga wani yafi gwammacewa ya sha ruwan to wannan haka yayi in yaso kamar a wannan lokacin haka na lokacin da ake cikin rufar baki din sai mutum ya kula wajen kaman yawan shiga rana haka da shauran su tunda ita rana za ta ringa tsotse ruwan jikin mutum ne idan zafi ka ji zafi zaka yi gumi saboda ka dan ruwan da ka sha duk zai ta fita ta gumi din ko to a dalilin haka sai mutum ya dan kula wurin shiga rana da kuma kulawa haka gurin ya zance activity haka wanda zai saurin gajiyar da mutum sai kuma a dinga yawan samun inuwa haka ana dan hutawa ko kuma in ma za aikin ayi shi dai a cikin inuwa tare da dai duk kulawa dai da lafiya gabaki daya
to madalla Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ji an ilmantu da shawarwarin da likita ta bamu musamman ma a wannan wata na azumi. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim Jibril. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya. Thank you.